ga watan 8 na shekara ta 2011 ta miladiya, za mu tashi darasi na 13 a cikin karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. Za mu tashi aya ta 64 a cikin suratul Ma'ida. Za mu fara da tambayoyi. Tambaya ta farko yace Allah ya ba mu alkhairi da albarkatun wannan wata mai albarka. Muna nema a taya mu da addu'a, Allah ya biya mana buƙatunmu a wannan wata da sa'a. Nagode Fatima Sunusi, Allah ya amsa tambayar, Allah ya amsa wannan roƙo, Allah kuma ya biya mana buƙatunmu gabaki ɗaya. Sannan wannan yace sallar tahajjud nafila ce, idan nafila ce don Allah ka jawo hankalin limamai na masallatan da suke cikin unguwannin wajen amfani da loudspeaker da ɗaga murya. Gaskiyar magana, akwai waɗanda ba su iya zuwa sallar kuma za su yi a gida, amma amfani da loudspeaker tsakiyar dare yana hana masu bacci, kuma ana shiga haƙƙin mutane wanda kuma nafila ce. Haƙiƙa sallar tahajjud nafila ce, sallar tahajjud nafila ce, ba farilla ba ce. Kuma kamar yadda ka faɗa, mutane sun suna da haƙƙi, babu ma'ana a ce za a ɗaukaka murya da har waɗanda suke wajen masallacin ya zamanto kan cewar karatun ya hana su bacci, domin suna da haƙƙi. Wannan magana ce gaskiya ce. Saboda haka ya kamata ya zamanto cewar loudspeaker su tsaya ma waɗanda suke cikin masallacin da kewaye, wanda yake za su ji karatu kuma su ji kabbarar sallah. Amma a ɗaukaka har wajen nan, wannan akwai mafasid da dama, akwai mafsada da ke ciki tafi maslaha. Daga cikin mafsada shi ne, akwai wanda suke so su yi karatu su yi sallah, wanda wannan zai cuɗanya musu karatun. Akwai wanda suke so su yi karatun Qur'ani ko su yi addu'a, wanda wannan zai hana su samu mai da hankali kansu. Akwai kuma waɗansu wanda suke so su yi bacci, kuma ya halatta su yi bacci a wannan lokaci. Ya halatta waja'alna layla libasa, dare shi ne lokacin bacci. Kuma Allah ya sanya ma mutum jikinsa yana da haƙƙi a kansa, kuma babu haƙƙin da za a hana su yin wannan. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana masu sallar nafila a cikin masallaci da su ɗaukaka muryarsu a kan sashensu da sashi, to min babu aula waɗanda suke nesa da masallacin da ya kamata a ɗaukaka murya da har za a cuɗanya musu suna su za su ibadar ba, ko kuma a shiga cikin haƙƙinsu. Wannan yana daga cikin fikihu a cikin addini, kuma wannan nasihar da kai nasiha ce mai kyau. Kamata mu janyo muna gwan hankalin ƴan uwa masallatai da ake irin wannan sallar, da kuma masu sanya Qur'ani karatun tilawa. Akwai wani wanda kullum daga an kira sallah zai sanya tilawa, ko ta sallar harami, ko kuma tilawa wani daga cikin ƙurra, ko kuma ya sa karatun da la'ilu, ko ya sa wani dai abu wanda yake nuna kan cewa wannan wai dan ya tayar da mutane daga bacci ne. Wai sa ka as-salatu khairun min an-nawm, yake tayar da mutane daga bacci. Ba a ce wani ya rinka. Ibn Hajar ya ambata a cikin sharhin, a cikin Fathul Bari, sai daga cikin bid'o'i da aka kirkiro shine at-taswif, shine yin wani zikiri na musamman kafin sallar asuba wai dan aka tashi mutane daga bacci. Mu a nan kasar alhamdulillahi ba a san shi ba, sai daga baya da wannan abin lasita din yazo. Amma a waɗansu ƙasashe za ka gani, a Misra ana wannan, haka zalika a ƙasar Togo, kafin a kira sallar asuba za ka ga ladan yana yawo kwararo kwararo, ya ibadallah alfajaru atiyan. Larabcin ma ga shi nan ne, wai yana kafin a kira sallah fa sai yayi wannan, yana ta tsagawa, shi da tsaya yayi zikiri ba, shi da tsaya yayi sallah ba, yana yin abin da Allah bai ce masa yayi ba. To kamar waɗannan ne, wanda zai je watakila in shi ladanin in je danna loudspeaker ya koma ya ta bacci abinsa, ya hana mutane sallah, shi bai tsaya yayi sallar ba. Wannan dai yana daga cikin rashin fiqhu a cikin addini, rashin fiqhu ne a cikin addini, da rashin sanin wato yadda shari'a take san, wato take darasta, take rattaba masu haƙƙi. Kowa yana da haƙƙinsa, kuma shari'a ta zo ta kare, ta tsare ma kowa haƙƙinsa ne. A lokaci na ibada, ai ibada ba dole ba ce a wannan lokacin, tana fila ce, tana fila ce ta dole da aka ce ayi. Kaga ai shari'a ta yi abin da zai shine ai ashira as-salatu, as-salatu da za ta tashi mutane. Amma ka ce dole duk wanda, to watakila shi yayi tashi, tunda ai yana daga cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace mana sallar dare tafi komai ita ce sallar Annabi Dawud, yayi bacci rabin dare, ya tashi sulusun dare, ya bacci sulusun dare na ƙarshe. In yi haka, kaga in yi haka ya cika daransa kenan. To watakila shi ya ɗauki wannan sunna ne, ya yi tahajjud ɗin lokacin da kai ka tashi, kake tuwa tashi a tahajjud ɗin, shi lokacin kuma yake samu ya ɗan yi bacci na sulusun dare ɗin. Saboda haka kaga wannan ya nuna, in aka shiga cikin haƙƙinsa, aka ce dole sai kai yayi ibada an kallafa masa abin da yake Allah bai kallafa masa ba. Sannan wannan yake wani irin salati mutum ya kamata yayi, salatin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu, wanda da aka tambaye shi yayi shiru sai da wahayi ya zo masa sannan ya karantar, shine salatin da yake kowanne salati, kuma shine salatin da ya kamata mutum ya dawwama a kansa, domin shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai da bakinsa, kuma shi kansa bai koyar da su ba sai da wahayi ya zo masa daga Allah jalla wa ala. An tambaye shi, ya rasulullah, mun san yanda muke yi maka sallama, shine abin da yazo a cikin tahiyya, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, mun san wannan, amma Allah yake yi maka salati, yaya zan yi maka salati? Sai ya shiru har sahabbai suka ce ina ma bai yi wannan tambaya ba, sun ga kamar ya matsa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ba kona abu bane, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran abin da yazo masa daga Allah ta wasu Jibril. Sannan yake ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad, a wata riwayar wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan shine salatin da yake kowanne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da bakinsa ya fassara fadin Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Duk kuma wani wanda yake yana da wani salati da yafi wannan, ya kira ma Allah ƙarya. Babu wani wanda yake malami masani mai tsoron Allah da zai faɗi haka. Sai dai mutane suna yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam salati, kamar yanda aka samu waɗansu daga cikin sahabbai sun yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da lafazi wanda ya zo ma'sur ba, kamar yanda aka rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud daga Ali ibn Abi Talib, amma ba wani wanda yake sai wannan salati za a yi ko kuma nasu yake, ko kuma sun fifita nasu akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. akwai a cikin, amma dai bata cikin sahihain, tsarin fil alamin innaka hamidum majid bata cikin sahihain, amma riwayar da take amma sanya sayyidina a farkon salati, wannan bittifaq bata zo ba, ba wata riwaya da take cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, babu wata riwaya da take da shi mutlaqan, babu wata riwaya da take da shi, ba ma inkarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidi, domin yake shine shugaban ɗan adam baki daya, amma wajen salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ya amfani da wannan lafazi ba, kamar yanda wajen kiran sallah ba ya amfani da lafazin sayyidina ba. Idan ladan yace tunda ai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ladabi, tunda ba lalle ne Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen a cikin umarni shi ya nuna shi ya ladabi ga kansa ba, wato ya nuna girmamawa ga kansa saboda tawalu'unsa, to muke ai ne ya kamata ni ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan shi da yake sayyidina ba, mu sai mu faɗa. To in dai zaka ce sayyidina a wajen salati, to wajen kiran sallah ma kace sayyidina, in ka tashi kiran sallah kace ashhadu an la ilaha illallah, kace ashhadu anna sayyidina muhammadar rasulullah, ka gani duniya ba ta ta akan ka ba, ka ƙara wani ba a cikin kiran sallah. Saboda haka in kuma kace akwai bambanci, to me bambancin? Babu bambanci, dukkanin su alfaz ne da suka zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, ba aya bane, amma lafazi ne da yake ma'asuri, an ciro shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ce za ka yi ladabi wajen salati ka ƙara sayyidina, to kai ladabi wajen azan ma ka ƙara sayyidina. In ka ce ba za ka yi ba saboda ba a ruwaito an yi haka ba, to a wajen salati ma ba a ruwaito an yi haka ba. Duk wanda yake at-tafriq bainal mutamathilain, abubuwa guda biyu da Allah ya mai da su ɗaya ya bambanta tsakanin su, to wannan ya kauce ma gaskiya. Kamar yanda abubuwa da suke daban ka ce za ka mai da su zamanto ɗaya, wannan kauce ma gaskiya ne. Na'am? Ingancin yin babu ne, idan mutum ya yi salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kace sallallahu alaihi wasallam, kace Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam, kace ko kamar yanda Ibnu Mas'ud yake cewa labbaik Allahumma rabbi wa sa'adai wal khairu kulluhu fi yadai, salli ala Muhammadin, na haddace shi amma kuma ya kauce ni, yana nan a cikin Jilaul Afham. Ibnu Qayyim ya kawo shi da isnadi wanda yake ingantacce, Abdullah ibn Mas'ud yayi babu laifi idan mutum illar kai wani itikadi kace kai naka yafi dukkan wani salati da ake, ko kuma wanda yayi wannan salati yana da lada kaza yana da lada kaza, don ba a sanin adadin lada sai da hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko ka gani a cikin mafarki an gaya maka wannan mubashirat ne, ba wahayi ne ake maka ba, ballantana kuma yawanci shedan zai zo ya labbasa maka domin ka zo ka yi ma mutane bid'a, ka kirkiro mu ka bata wa mutane addini. Malam, me hukuncin mutumin da yake aske geminsa wai don ya ƙara fitowa aka je mu saba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku cika je mu ku saba ma yahudawa saboda kai wannan kai aiki da wannan umarnin idan iyakacin da yazo kenan shikenan kai aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kace zaka aske ka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ke tsakanin sama da ƙasa wacce Allah ya fara halitta zahirin alqur'ani sama ne amma wannan ilimin ba kace inde kana so da a cikin alqur'ani dai sama ne wal ardu ba'da zalika dahaha daga baya ne Allah ya shimfida kasa amma sama rafa'a samkaha wa fatawaha wa aqsa laylaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da zalika dahaha wannan yace mutum ne yake da yawan sha'awa haka kuma haka kawai ma sai ji gaban sa yana tashi to hakan yana damun sa a halin da yake azumi ko kuma kishiyar haka ko kuma yana sallah dan Allah ne matsayin azumin sa da matsayin sal da matsayin alolar sa da sallar sa kuma ne mafita to wannan idan ba ya fitar da maziyi ba alwalasta tana nan azumin sa ma yana nan amma in ya zamanto kan cewar yana biye ma tunaninsa har kuma ya fitar da maniyi to wannan sai yayi wanka sannan kuma kaulani a wajen malamai wajen bacin azumin sa as sahih inde ba ya taba hannun inde ba ya taba jikin sa bane da tunani ne kawai ba kuma yana tsaya yana kallon abubuwan da za su motsa masa sha'awa ba to inde dan tunani ne azumin sa bai baci ba sai ya ci gaba da azumin sa amma kuma sai yayi wanka amma idan ya zamanto cewa yayi amfani da wato wata hasa shine ko ji sauraron wani abu da zai motsa masa sha'awa ko gani ko kuma ya amfani da hannunsa har ya zamanto kan cewa ya motsa sha'awa ta hammani ya fita to wannan azumin sa ya baci amma ba zai yi kafara ba a bisa sahihin maganar malamai duk da yake wadansu malamai sun wajabta masa yin kafara saboda haka amma wanda yake mafita gare shi a cikin wannan shine ya yawaita azumi duk da yake ya ce shi hata a cikin azumin ma haka yake yi wannan dama ce ta wato abin nan ya nemi Allah madaukakin sarki ya yayi masa wannan tsanani na ji wani daga cikin malamai wanda muka taba karatu wajensa mutumin Ethiopia Sheikh Said Allah ya ji kansa a Makka yana cewa yawan karanta qul a'udhu bi rabbil falaq sai daga cikin abin da take yi ke karya wannan sha'awa din to alqur'ani fa waraka ne babu nafi akan wannan amma saboda ina jin sun dauka ne daga tafsirin ومن شر غاسق إذا وقب ودنسو لك السماء لما يسلم فسر ومن شر غاسق إذا وقب ده شر الأورا يعين ده تنيجي طب ده حكا ده قواننا سيكي سيكي أوكي سيكي استشفاء ده ونن تو أما دي على ما جنين دي أبون كي أوري كي أوري كما من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ومن يستعطي دي عفه الله wanda duk ya nemi afafa ya nemi kare kansa Allah zai kare shi je kawai kai aure kai ta addu'a Allah ya baka ikon aure kuma Allah muna yi maka roƙon Allah ya kare maka ka samu kai aure idan maziyi ya fito mutum zai wanke gabansa kuma ya wanke inda maziyin ya taba sannan ya sake alwala ba zai yi sallah ba sai ya sake alwala domin maziyi karya alwala yake yi ba karya wanka yake yi ba kamar yadda aka faɗa cewar idan ana karatun alqur'ani ko a sallah ko a tilawa ko dai a ko ina wato sauraro mutum ya rika hararo ma'anar ayoyin da ake karantawa to mutum zai rika hararo abin da yake iya fassarawa ko kuwa dole sai mutum ya san ma'anar ayar idan kuma bai sani ba bai san ma'anar ayar ba yaya kamata yayi to wannan shine yasa ya kamata dole ya karatu dan ya san ma'anar ayar akwai waɗansu da sukan yi wata al'ada in dai azumi ya zo to duk a juz'in da za a karanta a wannan rana na sallar tarawih to sai su tsaya su karanta koda daga tafsirin jalalaini ne ko kuma qur'ani ne fassara karanta ya zamanto sun san ma'anar dan in shi ana tarawih ana karantawa ya zamanto suna tuna abin da suka karanta na ma'anar ayoyi to haka ya kamata musulmi ya kasance mai kwaɗayi wajen neman samun cikakkiyar wato falala ta littafin Allah wannan yake muna sayan gyada lokacin da take sauki bayan damuna mukan ajiye har bayan wata uku sai mu fito da wannan gyadar mu mai da ita a wannan lokacin muna samun riba sai da lokacin da muka yi ta shin ya halatta wannan ya halatta baya daga cikin wato ihtikaf wato koyi abinci baya daga cikin ihtikaf wannan yana daga cikin neman yana daga cikin kasuwanci da Allah ya halanta mutumin da zai sai abu yana jiran tashin kasuwar wannan abun sai ya sayar duk malamai ba wanda ya inkarin wannan abinda malamai abinda aka hana wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yahtakiru illa khati ba mai sayan abinci ya koyi sai wanda yake mai saba ba sai mai sabo mutum lokacin da ake wahalar abu ya zo ya saya ya koyi wannan shine al-muhtakir kamar lokacin da ya zamanto gabda ruwa zai sauko lokacin masara tayi wahala shinkafa tayi wahala ko kuma abinci ya yanke sai wani ya shigo da abinci aka shigo da jirgin ruwa na shinkafa maimakon a sayo a zo a yada a kasuwa sai masu kuɗi su tauri su je su sanya shi a cikin store don wannan hali da aka samu na rashi din ya ci gaba sai su rinka fito da shi a hankali su ƙara tsawwala farashi to wannan shine duk wanda ya wannan mai saban Allah ne wannan shine al-ihtikar da aka haramta amma yayin da yake a cikin yalwar abincin ake yana nan baje-baje kowa yana saya kai ma ka saya sai ka ajiye shi lokacin da bukata za ta fi tsanani farashi ya tashi ka fito da shi wannan ba ihtikar bane shi yasa za ka ga malamai suna cewa attajiri nau'i biyu ne al-mudir wal muhtakir al-mudir mai saya yana sayarwa yana juyawa kullum za ka samu yana da kuɗi yana da kayan sayarwa akwai kuma al-muhtakir shine wanda yake sayan abu ya ajiye shi yana jira kakarsa ta yanke kasuwar su tashi ya fito da shi shine aka ce wanda yake al-muhtakir ga yadda zai fitar da zakka wanda yake al-mudir ga yadda zai fitar da zakka kaga idan da ya zamanto kanta bai halatta wannan abin da suke yi ba da za su ce ai aslan ma ba a maganar zakkarsa sai dai a maganar tubansa alaikum assalam kula innakum نعم بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم سواء إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إتيا طوعا أو كرها أحسن وأن دحي الأرض كما يذوبها ينسمع دحي الأرض كما يديدي تاتا دكف دواء وأسكين كما يذوبها ينها للسماء amma abinda aka so mahalitta kamar yadda yazo a cikin suratul a cikin suratul Fussilat shine kasa aka so mahalitta sannan aka halicci sama amma shimfida kasa da sanya duwatsu da bude tekuna da sauransu shine wanda yake bayan halitta sama wal arda ba'da dalika dahaha ai Allah ya halicci kasa bayan haka yayi wato ya shimfida kasa ya kafa mata turakunta bayan halitta sama ne na'am ahsan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
الله مدعوكي سركي يتي وقالت اليهود يد الله مغلولة يهودا واسنكي حن الله أدمت إيتي غلت أيديهم Allah yake hannunsu ya zamanto shine damkakke taurayi wa lu'inu bima qalu kuma a tsine musu albarka saboda abin da suka faɗa bal yadahu mabsuutatan Allah yake bari al'amarin ba haka yake ba hannuwan Allah mabsuutatan shimfidaddu ne yunfiqu kayfa yasha takakuni yana ciyarwa yanda duk yaso وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا كما أبن دعك سوكر مكا دقا أبنجبنك ينا كارا مديوا دقا تكنسو دقاوا أتكن إيايا دكي دقابا دكي وكفرا دكاترك دا آيوين دا الله يكي سوكوا أجريكا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة من جيفا إيايا من جيفا قابا دك إيايا أتكانونسو هر إرانا القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كويو شئتك كن وتر ياكي الله سيه بشي ون وتر ويفعون في الأرض فسادا سنا أيكي نكيكم جو من في برناء باينكتا والله لا يحب المفسدين الله تبايا سمى برنكا وانا ينادق تكين واتو كاتر كين يهودا ويند سكا فسر سكا سفنت الله جتوايا سكا سفنت الله جنقص سكا سفنت الله جمومون سفا bayan Allah madaukakin sarki ya ce mana walillahi almasalul a'la wato matsayi sifa wadda take mafi daukaka ita ce ga Allah Allah shine yake da sifa wadda tafi komai cika tafi komai kamala tafi komai daukaka duk wani duk wata sifa wadda take mummuna wadda take ta tawaya to bata cancanci Allah jalla wa ala ba tsarkake shi shine ma'anar tasbihin Allah tsarkake Allah daga dukkan abin da yake na tawaya daga dukkan abin da yake na kaskanci to su kuma yahudu alal aksi min dalil suna sifanta Allah da sifofin kaskanci da sifofi na tawaya daga ciki shine wannan magana ta su ta kafirci Allah ta'ala yake yahudawa sun ce hannun Allah maghlula abinda ake ni Allah ta'ala ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqi kada ka sanya hannunka daure da wuyanka wato wannan kinaya ne na rashin bayarwa na rashin kyauta kinaya ne na rowa kada ka zamanto marowaci ya zamanto hatta haƙƙin Allah ma baka bayarwa ولا تبسطها كل البسط كذا كشنفد اهنن كبوده شي دكان بودهوا كبوده شي واتو شيني كبوده ان ياتس يا زمانتو با ابن دا زي سورا دا ابن دا يجي فتاجي كذا كزمانتو كاي هكا يا زمانتو كاي ني اسرافي ني وجن تشيروا حتى ابن دا الله بي تي ابتر بما وجن كي تشيروا كتي kamar mutun ya zamanto cewar ya tara mashaya ya sai musu giya ya ce ai wannan karimi ne wannan ba karimi bane wannan musrifi ne ikhwanu shayatun dan uwan shaytanu ne domin ya ciyar da dukiyarsa a cikin abin da Allah baya so to ma'anar da suka ce yadullahi maghlula ai wato Allah bakhili ne tare da cewar wannan ba yana nufin cewar da aka fassara yadullahi maghlula cewa an yi tawilin hannun Allah ba Allah yana da sifofi na cika daga cikin sifofin Allah akwai Allah yana da fuska Allah yana da ji Allah yana da gani Allah yana da hannu yaya san hakikat yaya hakikanin wannan hannun yake kaifa yaya sifar wannan hannu take ba za ka taba sani ba shi yasa magabata suke cewa amir ruha kama ja'at waɗannan ayoyi da suka zo na sifofin Allah ku karanta su kamar yanda suka zo a bisa yanda suke a zahirin su ba tare da kun yi musu wata fassara kun ce ga yadda hannun Allah yake ba hannun Allah ba kamar hannun mu bane fuskar Allah ba kamar fuskar mu bane jin Allah ba kamar jin mu bane amma dan Allah ya ce yana da ji mu ma kuma ya sifanta mu da ji da gani yace ma mutum fa ga Allahu sami'an basira mun sanya shi mai ji mai gani yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah yace shi ma as-sami'u al-basir ne to amma dan Allah yace as-sami'u ya kira mu mu ma sami'an basira sai ya zama to jin mu irin jin Allah ne ko kada muna da ji wanda ya dace da raunin mu da cewa mu makhluqai ne, Allah kuma yana da ji wanda ya dace da daukakar sa da cewa shine al-Khaliq. To haka dalika duk wata sifa wannan shine babin ta, dan kawai an ce Allah yana da hannu, kada ka roka ka so tunanin ɗan yatsu da irin hannunka, ba haka hannun Allah yake, ba wanda ya san yaya hannun Allah yake sai shi. Kuma shi yasa sahabbai ba su tambayi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam sifanta mana yaya hannun Allah yake ba, domin ba zai yi ba, tunda Allah yake laisa ka mithlihi shay, babu wani abu da yake tamkar sa jalla wa ala. To amma wannan ba zai samu mu inkarin shi ba, mu ce a'a ba ana nufin Allah yana da hannu bane, dan muna so mu tsarkake Allah sai mu karanta alqur'ani, mu ce a'a ba haka ake, ba ana nufin Allah yana da hannu ba. Allah ya ce ya halici Annabi Adam da hannayensa, Allah ya ce hannayensa mabsuta kan shin fa bude, wato a bude take da kyauta. Idan wannan Ibn Abbas ya fassara wannan ayat da cewa ma'ana kinaya ce akan ruwa, to amma Ibn Abbas bai yi inkarin yadullahi ba, Allah yana da yadu, amma kuma ayar anan wajen tana nufin wai Yahudawa sun ce Allah marowaci ne. Allah ta'ala ya musu mugunyar addu'a, ce ghullat aydihim, wannan addu'a ce, mugunyar addu'a ce, wato hannun su su zamanto marowata, kuma wannan addu'a ta tabbata akan su, ba marowaci irin ba Yahudi, ba matsolo irin Yahudi. Wata ran wani yana ba ni labari din je kantin wani ba Yahudi a America, suka je sayayya wajensa, yanayi mahaba-haba da su, suna gama sayayya a wajensa, nan da nan sai ya canza musu, sai tarasu yake, sai korasu yake yi kamar su kazanta ne, tunda ya samu biyan bukata ya samu kudinsu. Duk kuma sai suka ce za su rama, za su nuna masa, kashe gari sai suka dawo, suka zo suka rinka, yana ganinsu sun shigo lokacin zafi ciniki din, sai yana haba-haba da su, ya rinka bin su, sai da suka bata masa lokaci suka yi wajen rabin awa da shi, su ce wannan fa, ya ce kaza ne, sai a ɗauko a sa a cikin kwando, sai da suka gama gabaki ɗaya, sai suka ce kai mu abin ma ya mana tsada ba za mu saya ba, sai da suka bata masa lokaci rabin awa suka ce sai sun rama abin da ya mutu, sai ka haɗa ɗan Najeriya. To ɗabi'ar su kenan, saboda ne alƙawar addu'ar da Allah ya musu, saboda yanda suka ba su ga girman Allah ba, kuma Allah ya yi gaskiya, ba su girmama Allah yanda ya cancanci su a girmama shi ba. Waɗansu suna cewa wai wannan baya cikin littafan Yahudawa, ai ba su ce haka ba a cikin littafansu, saboda haka wato kuma yana cewa an musu sharri kenan, Yahudawa ba su faɗa haka ba, Allah ne ya faɗa, kuma wanda aka ji magana a bakinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne iyakar gaskiya, wanda wani bai isa a wajensa ba, bai isa, ba shi da matsayi, ba shi da abin da yake da shi da zai ba shi da zai karya don saboda kamalar tawakkalinsa da tsoronsa da sansa da saninsa ga Allah ya fi ƙarfin yayi karya. Idan mabiyinsa Ibn Shihab az-Zuhri, malami daga cikin tabi'ai, yana cewa da zai ji an yi kira daga sama cewa Allah ya halatta karya, wallahi ba zai karya ba. Zuhri kenan yake faɗa haka ballantana Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine yake faɗa, yake ga abin da Yahudawa suka faɗa, saboda haka waye zai ce alqur'ani yayi ma Yahudawa sharri? Yahudawa su ilan sun faɗi wannan magana. Idan kai a cikin littafin baka gani ba, ai ba shi ne littafin da Allah ya saukar ga Annabi Musa ba, ba kuma shine ya kunshi dukkan labarukan Yahuda ba, ko baka san dukkan Yahuda wanda suke da Allah ya halice su a bayan kasa ba, tunda Allah ya faɗa sun faɗa, an samu wanda suka faɗa din sun faɗa. Kuma ukubar da Allah ya yi musu din yace ghullat aydihim, ta tabbata, kuma wannan sifa tana nan tare da su, marowata ne, marowata ne, sannan kuma inannu ne, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa lu'inu bima qalu, Allah ya tsine musu albarka, ya nisantar da su daga rahamar Allah, ba za ka gansu suna kusantar rahamar Allah ba, duk wani abu wanda yake Allah zai yadda da su za ka ga ba sa kusantar sa. Sahi a yanzu ka samu Yahudawa a wannan zamanin suna da san tauhidi, ƙaryata annabawan Allah da sakin bakinsu akan bani akan annabawan Allah irin Annabi Isa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba za ka raba su da wannan ba dukku addinin, to wannan yata daga cikin la'ana. To sannan Allah ya ambata sifar sai ce bal yadahu mabsuutatan, Allah hannayensa a shimfiɗe suke da kyauta, wato mai isa matuƙa ne wajen kyauta, kullum bayarwa yake, kullum bayarwa yake, ya ba ma sarki, ya ba ma mai kuɗi, ya ba ma talaka, ya ba ma yaro, ya ba ma babba, ya ba ma hatta tururuwa, ya ba ta abin da zaki, ba abin da baya ba, wanda baya ba ma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna yaminallahi mal'a, hannun Allah na dama cike yake, sahaa al-layla wan-nahaar, li yawan kyauta dare da rana. Ara'aytum madha anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal-ard fa innahu lam yanqus dhalika mimma indahu. Kun ga irin abinda Allah ya ciyar tunda ya halitta samai da kasa, shine fa yake tayi ba shine duk shekara ya ruwan sama ai noma a fitar da abinci duk shekara ake duk fa daga cikin azzikin Allah ne tunda aka halitta sama da kasa, fa Allah yake wannan azzikin mutane da ba wanda yazo duniyan nan da azzikin sa, ba wanda yazo rike azzikin an haife shi da kamantaka kike da zinare da azurfa wanda shi ne zai rinka ci. Akwai wanda ya faɗo haka ba zai faɗo ko riga ba shi da ita anan jinne sabbi anan Allah madaukakin sarki zai masa da ciyarwar da tufatarwar da biyan bukatar da komai, kuma kowa sai ya bukaci zuwa gare shi jalla wa ala. To duk wannan kyautar da yake bayarwa ba abin da ya rubuta gare shi, la tujiduha nafaqa, hannun Allah ciyarwa baya sa shi ya kafe. Yau a ce abin da yake cikin taskar Allah ya kafe, za a je a nemo a wani wajen, abin da fa kawai Allah zai ce shine ka kasance shi kenan sai ya kasance. Lokaci ɗaya Allah ya so ya yi ka miloniya, lokaci ɗaya sai ce ka zama miloniya, shi kenan sai ka zama. Idan burinka kenan ka nema wajen Allah, lokaci ɗaya sai ya baka. Shi yasa tunda yake da wannan itikadin, sai Allah ya nuna mana abin da yafi komai. Yace wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. A cikin mutane akwai wanda yake to Allah ka bamu a duniya, a lahira ba su da komai, masu zo su zama to miloniya, iyakar addu'a su kenan duniyar. Sai yace mana wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Ya mu roki kyakkyawa a duniya da kyakkyawa a lahira, kuma ya tsira da mu daga azabar wuta. To tunda ka san ku cewa mai bayarwa din ne karimi ne, ya dahu da sutatan, yana bayarwa sahaa al-layl wa layla wan nahar, dare da rana bayarwa yake yi. To ka nemi abin da yafi komai mana shine azzikin can duniyar, ma kada ka ce baka so, ka nema amma ta zamanto kyakkyawa. Kada a baka miliyan din da za ta zamanto ta janyo maka sai ka kashe miliyoyi da dama kafin ya zamanto kanta ka dawo ka zamanto balan. Tunda Allah ya baka wannan kuɗin, kuma ya garabce ka da wata musiba da duk kuɗin babu da su biya kuɗin rashin lafiyar ka ba, nawa ne za ka ga sun yi irin wannan? Ko ka ga sun samu kuɗin amma a kitabka shari'a duk kuɗin su tafi wajen shari'a? Duk irin wannan muna gani a cikin rayuwa. To Allah da yake mai yawan kyauta, tunda ya sifanta kansa da yawan kyauta da karinci, to ka nemi abin da yake shine mafi girma a wajensa. Kuma Allah maɗaukakin sarki mai bayarwa ne, baya daina bayarwa. Kai itikadin cewa Allah zai hana ka, kai mummunan zato ga Allah, kuma abin da Yahudawa suke kenan. Waɗansu suna cewa abin da yasa suka yi wanda suka faɗi wannan magana suka faɗa shine cewa suna zaune cikin yalwa, sai wata shekara fari ya zo musu, ya zamanto kan cewa ba a samu girbi yanda ya kamata ba, ba su samu abin da suke tsammanin za su samu ba, sai suka ce Allah ma ya zama marowaci. Shine wato mugunta zato ga Allah, mugunta zato ga Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ka ce da na sani nayi kaza da kaza da abu kaza da kaza ya faru, yayin da kake neman abu bai tabbata ba, kace qaddarallah wa ma sha'a fa'al, haka Allah ya kaddara abin da yaso shi yake. Kada ka ce law anni fa'altu kaza wa kaza kana kaza wa kaza, da nayi kaza da kaza da ya zamanto kaza wa kaza, fa inna law taftah amal ash-shaytan, domin law tana bude kofar aikin shaytan. To irin wannan lauɗin ta Yahudawa, irin wannan abin Yahudawa ne ya bude musu kofar shaytan har suka kai ya zuwa ga mugunta zato ga Allah, abin bai tsaya a zuciyarsu ba har suka faɗa a baki. Ya isa sharri ka mugunta zato ga Allah, shaytan ya san ya riya maka mugunta zato ga Allah, ni nayi addu'a ba a karba ba, watakila ma addu'a ba ta ci. Sai kana gani sai wannan sai ya sanya suka so mu zuwa wajen yan bori da yan boka ga wanda suke masu kaifin alƙalami. Duk wannan lauci take bude wannan da mummunan zato ga Allah. Kada kai Allah mummunan zato, kullun ka zamanto cikin mai kyautar zato ga Allah, ka sani cewa Allah mai yalwar falala ne, mai kyauta ne, kuma kyautarsa dare da rana yake. Idan ka ga Allah maɗaukakin sarki bai baka abin da kake nema ba, kai haƙuri la Allah lokacin ne bai yi ba, ko kuma Allah maɗaukakin sarki bai kaddara maka za ka samu a nan waje a nan duniyar ba saboda wata hikima, amma ya tanadin maka wannan abin a lahira. Sai za ka ga ranar alƙiyama mutum zai ce yo ni Allah da na san ma abin a nan ake samun sa haka yake, ai da a duniyan ma baka bani komai ba, da duk ka kale ka ba ka bani a nan. Haka mutum zai ce to amma khuliqal insanu min ajal, mutum an halicce shi daga cikin gaggawa, kullum sai yake sha yanzu magani yanzu, to Allah ku sai ya jarraba ka. Allah yake bal yadahu mabsuta tani yunfiqu kayfa yasha, hannayen Allah madaukakin sarki a shimfiɗe suke da kyauta, yana ciyarwa yanda yaso, wato duk yanda yaso haka yake yi. Ya sa wannan ya bashi wannan matsayin, ya sa wannan ya bashi wannan matsayin, ya bama wannan ya bama wancan, yanda yaso haka yake yi. Kuma ba ka da iko ka tambaye shi me yasa kai wannan yana da arziki da yafi nawa, ko ka bashi fiye da nawa, wannan ba ka da iko kai wannan, domin ba wanda yake tambaye tsakar abin da yi. Sannan Allah ya ce domin fassara mana yaya la'anar Allah da yema Yahudawa waɗanda suka yi ma Allah wannan mummunan shaida, Allah ya la'ance su da yake walu'inu bima qalu, sai Allah ya ce wala yajidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra, daiwa daga cikin su abinda Allah ya saukar wato kuma abinda Allah ya saukar maka yana ƙara ma mafi daiwa daga cikin su tughyan. At-tughyan shine shishigi da wuce iyaka. Tughyan din da ake nufi anan wato wuce iyaka wajen kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da adawa da shi. Adawa su ta fice iyaka. Yayye su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fice ta wato ta ordinary hasada. Hasada wadda take tsakanin mutane. Yayyar Yahudawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wuce nan. Saboda me? Saboda wato su da ƙara halaka a cikin kafircin su. Domin duk wanda yake gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Allah ku shi Allah shine makiyinka. Man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Haka Allah ta'ala yake. Saboda haka bai kamata saboda haka wannan ya isa la'ana, ya zamanto Allah ya sanya musu in an saukar da Alkur'ani maimakon ya musu wa'azi, sai ya zamanto ya ƙara musu tsayayya da gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kufra kuma ya ƙara musu kafirci, yayin da Alkur'ani ya zo ya kawar da kafirci daga cikin zukata, su Alkur'ani ƙara musu kafirci yake. Saboda me? Saboda fitar da cikin zukatansu da la'anar Allah akan su. Me ya janyo Allah ya tsine musu? Saboda irin wannan mummunan zato da suka yi ga Allah, da har suka yi wannan magana ga Allah. Wannan yake nuna mana kan cewa kenan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana kan cewa Allah ya ce ana inda zanni abdi bi, ina tare da batan bawa na gare ni. Fal yazunna bi ma sha, yayi zaton da yaso tare da ni, mu kyauta ta fito ga Allah. Duk irin juyin juya hali, duk irin tsanani da mutum ya shiga, ka dai mugunta fito ga Allah. Duk irin tsanani, duk irin bugawa da kai addu'a baka ga ijaba ba, kada ka kuskura ka mugunta fito ga Allah. Domin zai bude maka kofar kafir. Shaytan ne zai bude maka kofar kafir. Sannan Allah ta'ala yace kullama awqaduna wa alqayna bainahum al'adawata wal baghda ila yawmil qiyamah. Mun jefa adawa da kuma wato kiyayya a tsakanin su zuwa ga ranar alqiyama. Bainahum innan shin yana komawa da yahudu da nasara ne da aka fara ambaton su tun farkon kitsar, aka ce ayyuhal ladina amanu la tattakhudhu al yahuda wan nasara awliya, ko ko yahudawa din ne tsakanin su. Duk wannan ya tabbata adawa tsakanin yahudawa da nasara mai karfi yanzu ne kawai suke nuna kan cewa babu adawa, kuma abin fa bai fice shekara 70 da yan kai ba. Kuma kuna gani ko kwanan nan ba da dadewa ba a Faransa an je an kai wani an kulle shi a kurkuku saboda maganar da yayi akan Yahudawa. Har yanzu sun yi doka cewa in dai zaka zage su zaka aibata su don jinsu su, sai sun ga karshen ka sai sun kai ka kurkuku. Saboda a bisa ɗabi'ar nasara ne yayyar ba yahudi a dake take a cikin ɗabi'ar nasara. Domin da fa idan annoba ta faru a ƙasashen Turai, farkon abin da ake yi shine a je a kona gidajen Yahudawa, cewa Allah ya sauko azaba ne saboda an kyale Yahudawa sun miƙe kafa, saboda ana ganin su sune ummul khaba'isin azabar Allah. Abu ne wanda shi geto, kalmar geto asali inda ake ajiye Yahudawa ne, inda ake zuwa a ajiye su, wanda daga zarar wani abu ya faru shikenan sai a dunguma a tafi ajiya kokuna su. Haka Allah ya sanya gaba da adawa tsakanin su mai tsanani. Wannan abin da muke gani yanzu, Yahudawa sun dauki lokaci mai tsawo ta hanyar musamman ta hanyar fim suka canza wannan, suka rinka yin fim da yake nuna su a matsayin wato waɗanda aka zalunta, har suka canza tunanin wani sabon generation, wani sabon sabuwar al'umma wanda aka haifa daga baya, suka canza tunanin su dangane da Yahudawa. Suka yi amfani da kalmar wai wato abinda mudaddati saniya biddus ati antisemitism, wane yana kin semai, wane yana kin wato waɗanda suke daga zurriyar Annabi Ibrahim, suka amfani da wannan kalmar duk wanda zai wata magana ta nuna kyara da kiyayya ga wanda yake jinsin bani Isra'il ne, wannan laifi ne. Antisemitism laifi ne a kasashen Turai da America da dawa daga cikin wanda suke tare wanda suke bin su. Yahudawa sun aiki lokaci suna yin wannan, amma wannan ba zai gushe abinda Allah ya riga ya hukunta ba tsakanin su. Wannan gabar tana nan tsakanin su domin Allah ne ya sanya ta. Da kike yasa zaka fi samun irin falsafa irin wannan, zaka ninka samu manyan mutane suna irin wannan magana. In kaga sun karbi Yahudu sun karbe su ne kawai ta tilas. Haka dalika tsakanin Yahudawa din ma Allah ya jefa tsayayya da gaba. Iya daga ba sanan tsakanin Yahudawa, ba Yahudawa sun tura an je an kwaso falasha ba, Yahudawan Habasha na Ethiopia shekarun baya wani yayi rubutu akan sa, kuma ko yanzu kuka shiga cikin internet kuka bincika halin falasha a ƙasar Isra'ila za ku ga yanda aka mayar da su. Akwai Yahudawa da ake cewa Ashkenazi, shine Yahudawan da suka zo daga Urubba ta arewa daga Rasha, wanda asalinsu ba bani Isra'il bane, ɗan Khazar ne, Khazariya ne, ba ta cikin bani Isra'il. Akwai Yahudawa da ake ce masa Sefardi, wanda su ne wanda suka zo daga daular Musulunci daga Spain da cikin kuma daular Uthmaniya da Yemen da sauran kasashe wanda yake ba na kasashen Turai ba. To duk wanda kake gani suke da mulki a Isra'ila ake juyawa da su ko masu kuɗi da masu mulki, duk wannan Ashkenazi ne. Amma sauran Yahudawan ko suna nan an mai da su saniyar ware, kuma gaba ce tsakanin su. To haka Allah ya yi gaskiya ya sanya adawa da gaba tsakanin su, kuma wanda yake nuna yadda ga mutane ba su haɗa kansu ba. To wannan yana daga cikin tasirin rashin rahamar Allah a tsakanin su. To haka wannan abin da yake faruwa yanzu tsakanin musulmi wanda ba a san shi ba, addinin musulunci addini ne na ulfa, yasa Allah madaukakin sarki ya goranta mana cewa ya haɗa zukatanmu bayan da mun kasance a rarrabe, domin rahama ce kawai ta Allah za ta kawo wannan, mutum bai iya kawo wannan ba. In ya zamanto rahamar Allah ta kauce, to sai kai ga mutane sun soma yaki tsakanin su da juna. Yahudawa abin da yasa suke wannan aqibar la'anar Allah ce ta hau kansu, aqibar la'anar Allah ce ta hau kansu. To mu Allah bai kine mu wannan al'umma ba, amma kuma muna yin abubuwan da Allah zai mana hukuma da zunubanmu, ya nisantar da rahamar ta gare mu da zunubanmu har sai mun tuba, sannan Allah madaukakin sarki ya dawo ya karbi tubanmu ya dawo da mu cikin rahamarsa. To amma ash-shahid anan wajen in ka ga wato al'umma sun rarrabu suna gaba da juna, to wannan dalili ne na cewa Allah ya nisantar da su daga rahama. Neman rahama shine kadai zai dawo da su ya zuwa ga samun haɗin kai. Sannan Allah ya bayyana cewar wato suna da kokarin yin kaidi, kullum suna kulla kaidi, shine kullama auqadu naran lil harbi asaha Allah. Ko yace suka zo suka kunna wata wuta ta yaki, suka shirya yaki dan a rusa addinin musulunci, dan a ga bayan musulmi, Allah sai ya bushe haki sai ya kashe wannan wutar. Wannan ishara ne ga irin kaidin da suke yi, suna yin kaidi da Allah ne kadai ya san shi. To Allah yake ko yace suka yi, Allah sai ya rusa shi. Wannan ishara ne ga irin kokarin da suka rinka yi, sun yi kokari su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam a Banu Nadir, sun yi kokari su tona mutuncin musulmi a Banu Qainuqa, sun yi kokari su hada kai tare da wato mawakan Larabawa dan a rinka zambo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa wato ya zamanto cewa maimakon yadda ake daukan Alkur'ani yake yaduwa mutane suke ta musulunta, waƙoƙin sai za a rinka dauka su ga cikin zukatan mutane, sai a ki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kori mutane daga gare shi, sai ga wannan bai magani ba, sai ga musulunta ake so. Suka yi kokari su je su zuga daular Rum ta zo ta kawo hari cikin musulmi, Allah ya tona musu a ciki. Duk wani shiri da suke yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tona musu a ciki. Daga ƙarshe ya zamanto kan cewar gabaki ɗaya aka kore su gabaki ɗaya daga Madina, aka kore su ma daga jaziratul Arab gabaki ɗaya, suka zamanto su ne kasantattu. To haka Allah yake yi, yayi musu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. Idan da mun kasance akan halin da sahabbai suke, mun kasance akan koyarwar Alkur'ani da Sunna, da haka Allah zai mana tare da su. Amma ga sunan ɗan ƙadiyar sun buwayi musulmi baki ɗaya. Jiribin Isra'ila miliyan nawa ne? Miliyan 7. Amma Larabawa suna miliyan 200, da musulmi da suke biliyan 1 da miliyan 600, a ce waɗannan miliyan 7 ɗin sun gagare su. Suna zaluntar ƴan uwan musulmi, mun rasa abin da zamu yi, mun kasa abin da zamu yi. To alƙawarin Allah gaskiya ne, kullama auqad naran lil harbi atfa'aha Allah, tare da waye muku wannan, tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, kuma da zamu dawo mu kasance akan koyarwar su haka Allah madaukakin sarki zai warware dukkan kaidu. Kuma wanda yake nuna kan cewa yayin da mutum ya zamanto mai gaskiya tare da Allah, to Allah zai isar masa kaidin masi masa kaidi. Ko yaushe akai kullakulle sai Allah ya rusa wannan kullun, ko yaushe akai shiri a kansa sai Allah madaukakin sarki ya watsa wannan shirin. Sannan Allah ya bayyana tabi'atu wa yaunatil ardi fasada, suna masu kai komo da barna a bayan kasa. Barnar Yahudawa tana da yawa a bayan kasa, wanda yake duk wannan aqibar inuwar da Allah ya musu, da Allah ya tsine musu, girman to ba sa kullu alkhairi, shine wajen filafilan batsa. Manya-manyan masu kamfanin da suke filafilan batsa din na Yahudawa ne, manya-manyan bankuna da suke cin riba din na Yahudawa ne. Wannan kadai ya isa barna a bayan kasa. Sannan banda hanyoyin fitsara, yawanci masu fashion, masu irin ado din nan na mata da masu fito da sababbin kayayyaki na fitsara, za ka samu Yahudawa ne. Duk wata fitsara za ka samu su ne limamanta. To shi ne Allah ku yayi gaskiya, wa yasawna fil ardi fasada, suna kai komo da barna a bayan kasa. Wallahu la yuhibbul mufsidin, Allah baya son mabarnata. To sannan Allah madaukakin sarki ya yi wa'azi duk lalacewar mutane, ko da Allah ya tsine musu, Allah madaukakin sarki ya ne musu wa'azi. Yace walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Da ahlul kitabi, da yahudi da nasara, da ake sun yi imani, sun yi taqwa, sun ji tsoron wannan fasadin da suke a bayan kasa, sun gaskata Allah imani na gaske wanda yake daga cikin ya a bayan kasa suka daina ta, lakaffarna anhum sayyi'atihim, duk wadannan abin da suke, har abin da suka gaya ma Allah din, Allah yace lakaffarna anhum sayyi'atihim, sai mu yafe musu zunubansu. Kafiri in ya rayu ga baki ɗaya yana kafirci, da zai zo kafin musuluntarsa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, da wannan kalmar da shi kenan aljanna zai shiga. Amila qalilan wa ujira kathiran. Wanda wani bayahudi wanda lokacin yana kan gadan shimfiɗarsa, bayahudi ne saurayi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai ziyarce shi, yace masa ka ce la ilaha illallah muhammad rasulullah, yana kunci akan gadan shi, gadan mutuwarsa. Sai yaron ya kalli ubansa, saurayin sai ya kalli ubansa, sai uban yace masa ati abul qasim, ka bi abul qasim. Sai kalmar shahada, yana kalmar shahada ya cika. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi aiki dan kadan, an bashi lada mai girma. Duk irin abin da mutum ya yi, inda Allah ya ce da sun yi imani sun ji tsoron Allah, duk waɗannan abubuwan lakaffarna anhum sayyi'ati, sai mu yafe musu dukkan miyagun ayyukansu. Wala adkhalnahum jannatin na'im, mu shigar da su aljannatu waɗanda suke na ni'ima. Wanda yake nuna kan cewa idan ba su yi ba kuwa, tunda ba su yi ba, ba za su shiga aljanna ba. Yahudawa ba za su shiga aljanna ba, in dai ba su yi imani sun ji tsoron Allah ba. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim, da a ce sun tsayar da at-taura, wato sun tsaya da aiki da ita, wal injil da kuma ayi injila da aiki da ita, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, da abinda aka saukar musu daga ubangijinsu shine alqur'ani, da sun yi imani da alqur'ani, da sun tsayar da koyarwa alqur'ani, sun zo sun musulunta. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, da sun ci arziki, min fawqihim daga saman su, wa min tahti arjulihim daga kasan su. Sai Allah ya sai da sun samu ruwa da zai kawo musu damuna mai albarka, kuma da sun ci daga ƙasa ta fitar musu da albarka, irin wannan albarkar da Allah, waɗanda Allah ya yi musu albarka suka samu, irin su Anas ibn Malik yana da gona ta inibi a shekara sau biyu take goyo, sauran gonaki ku sau ɗaya suke yi, shi ku tasa sau biyu za ta, duk wannan baya gagara Allah. Sai ga Allah ya buɗe hanyoyi da za su gano yadda za su, sai bude musu ilimi da zai sa arziki ya zo musu da kwarara. Wannan yana sayyidina Ali yake cewa ya nuna cewa idan musulmi suka tsayar da alqur'ani, Allah zai wadata su. Kuma wannan alƙawarin Allah ne, idan da dukkan al'umma da za su tsayar da wato dokar Allah, su tsayar da abinda Allah ya saukar, su yi aiki da shi, tsayar da shi shine a tsaya a aiki da shi, to Allah zai yalwata arziki a gare su. Sannan Allah ya ce minhum ummatun muqtasida, daga cikin ahlul kitab akwai al'umma wadda take tsaka-tsaki mai adalci, akwai al'umma wanda take tsaka-tsaki mai adalci, wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu, amma da yawa daga cikin su tur da abin da suke aikatawa. Yana daga cikin wato adalci na Al-Qur'ani wanda ba za ka same shi ba a wajen wani, ya zamanto cewar ga abin da suke faɗa ga Allah, wanda ka san kai kanka yanzu ko tsakanin mace ne ki ko tsakanin kishiyoyi ne guda biyu, kishiya da kishiya, ba za ka taɓa jin maganar kirki ko da kwaɗaya kishiyar ta yi, in aka zo aka faɗa sai ta san aibin da za ta faɗa, ashe ta rinƙa yabanta, to sai mai tsoron Allah. Me ne ake cewa kura ta ɗauko uwar kishiya? A shahidai mu ƙyale wannan maganar Hausawa, wato wanda za ka ga wanda yake gaba da shi amma ya ambaci wani abu na alkhairi tare da wani daga cikinsa, to in ba wanda yake mai tsananin gaskiya ba wanda zai wannan, wanda yake nuna cewar Al-Qur'ani littafin Allah ne. Domin ka duba ka gani mana irin abin da yake faruwa tsakanin 'yan siyasa, duk wanda ya zamanto baya wanda yake da mulki ya zamanto ya ga wani wanda yake masa hamayya da shi, ba zai taɓa yadda ya zamanto an faɗi wata kalma ko ta sisin ko bauta ya bogare shi ba da wancan abokin hamayyar tasa, ba zai yadda ba, ko da fa daidai ne sai dai ya take wannan. To waɗannan fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zamani da su a matsayinsa na shugaba na siyasa, domin yana da mulki, kuma waɗannan yaƙansa suke, yaƙan mulkinsa suke, yaƙar addininsa suke, yaƙar littafinsa suke, yaƙar aƙidarsa suke, amma duk da haka yake musu adalci, wanda yake nuna kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin sauran wato shugabannin duniya bane, ɗan siyasa makaryata shi ba haka yake ba, mai adalci ne, domin hatta wanda yake makiyinsa in yayi abin yabo zai yabe shi. Gashi Allah ya yabe ta ce minhum ummatun muqtasida, tare da abin da suka faɗa ga Allah fa suka ce yadullahi maghlula, a cikin su aka samu masu wannan, amma a'a ba duniya suka faɗa ba, a cikin su akwai wanda su ba haka suke ba, al'umma ce tsaka-tsaki. Wannan shine adalci na Al-Qur'ani da yake nuna kan cewa daga wajen Allah yake, dan in Al-Qur'ani ba daga wato tushen gaskiya yake ba, ba za ka samu irin waɗannan tare da shi ba. Amma mafi yawan su tur da abin da suke aikatawa, wanda yake nuna kan cewa a cikin Yahudawa za ka samu na kirki, amma da yawa daga cikin su tur da su. To shi yasa Al-Qur'ani yake ta ambatan aibin su, saboda aibin yafi yawa a cikin su, mafiya yawan su akan aibi din suke, kuma dama hukunci wal hukmu lil ghalib, hukunci ga galibi ne. Amma wannan kuma ko shi Al-Qur'ani ya nuna mana akwai wanda suke na kirki, kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wa min ahlil kitabi man in ta'amahu bi qintari yu'addihi ilayhi, a cikin ahlul kitabi akwai wanda idan ka bashi dukiya mai dimbin yawa zai dawo maka da ita, suna da amana. Wa minhum man in ta'amahu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima, daga cikin su kuma akwai wanda in sisi ɗaya ka bashi wallahi ba zai dawo maka da shi ba sai ka tsaya tsayayyen akan sa, kana tabin sa, ka kai shi kotu ka je ina ne sannan ya dawo maka da shi saboda ha'inci malam. To amma kaga sai da ya faɗa wa min ahli talman in ta'amahu bi qintarin yu'addihi ilayka, to wannan yana daga cikin adalci da ya kamata mu kula da shi, mu koyi da shi, yayin da ya zamanto kan cewa mutum yayi adalci ko da muna kin sa akan wani sarran mu ko akan wata maslaha ta mu, wannan kin nasa kada ya hana mu yi masa adalci, kada ya hana mu faɗin gaskiya dangane da shi. Haka koyarwa Al-Qur'ani take.
Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'zimuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawmal kafirin.
Wannan shine waje na biyu da Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ayyuhar rasul, guri biyu ne Allah ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rasul, kuma duk a wannan sura suke da ayat da muka karanta la ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, na biyu kuma shine wannan ya ayyuhar rasul la yahzunka ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, kuma kamar yanda muka ambata a wancan bigiran cewa wannan yana ɗaya daga cikin tarbiyya, yana ɗaya daga cikin wato karramawa da Allah ya yi manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi, yanda yake ambatonsa da sifar manzanci ko annabci, ba ya ambace shi da sunansa ba kamar yanda yake al'adarsa tare da sauran annabawa. annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya girmama shi ta wannan hanyar kuma ya ladabtar da mu wajen nuna mana kan cewa mu ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu irin wannan ladabi da Allah shine wanda ya so mu yi tare da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yace ya kai wannan manzo mai girma balligh ma unzila ilayka min rabbi ka isar da abin da aka saukar maka aka saukar a gare ka daga ubangijinka wa in lam taf'al idan baka yi ba fama ballagta risalata to baka isar da sakonsa ba kuma kai ka fi kowa sanin abin da zai samu wanda zai samu wanda bai isar da sako ba wallahu ya'simuka minan nas Allah mai tsare shine yake tsare ka daga mutane Allah yana tsare ka a yanzu kuma har a gaba Allah zai tsare ka daga mutane inna Allah la yahdi alqawmal kafirin haqiqa Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai wato masu kokarin su halaka annabawan Allah to Allah ba zai shiryar da su ba zai ba su sa'a ba wannan umarni ne da Allah ta'ala yana kiran bawansa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da sunan manzanci ya umarce shi da yasar da dukkan abin da Allah ya umarce ya saukar ya zuwa gare shi aiko shi da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da komai domin lokacin shaida cewa wannan umarni ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da komai menene shaidar meye shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da komai yayi balagh na'am al'umar sa daya ce to amma al'umar sa ai bata kai shaidar Allah ba hakika al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne shaida domin lokacin hajjatul wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah sa'ilukum anni famadha antum qa'ilun Allah zai tambaye ku dangane da ni me za ku gaya ma Allah suka ce nashadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta mun shaida ya rasulullah cewa ka isar da sako ka cika amana kuma ka yi nasiha ga al'umma ya daga hannunsa miraran yana kallon sama ya ce Allahumma hal ballagta Allah na isar salawatullahi wa salamuhu alayhi a taron filin Arfa a lokacin hajjatul wada hajjin da mutane suka zo maddul basar iyakar ganin ka kake ganin mutane an kesa adadin wanda suka yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan shekarar mutum 120,000 wanda a wannan zamani adadi ne ba kadan ba 120,000 suka zo suka yi shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala me yake dangane da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li takunu shuhada'a 'alan nas ku zamanto masu shaida ga mutane wato wannan matsayi na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ne in suka yi shaida Allah ya karbi shaidar su to wannan shaida kenan ta mutane akwai shaidar Allah akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar na'am ahsan al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya yi shaida da kansa yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addininku annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama bayyana shi kwata-kwata ya cika shi duk abin da aka ce isar na addini ya fada addini ya cika idan da ya rike wani abu bai fada ba da ba sai addini ba zai zamanto ya cika ba to amma Allah da kansa yace ya cika addinin ya kuma cika ni'ima ga bayinsa to saboda haka babu wani wanda zai ce akwai wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye bai gaya ma al'umma ba ko kuma ya gaya ma waɗansu bai gaya ma waɗansu ba face na so ya bude ma al'umma kofar bata shi yasa wannan maganar ta soma yaduwa tun zamanin sahabbai an tambayi sayyidina Ali Abu Juhayfa ya tambaye shi yace hal indakum shay'un siwa al-Qur'an kuna da wani abu banda al-Qur'ani wanda ku ahlul bait annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance ku da shi yace wallazi bara'a al-nasama wa falaqa al-habba laysa indana illa al-Qur'an illa fahman yutihi Allahu man yasha wa ma fi hadhihi as-sahifa yace ba mu da wani abu bayan al-Qur'ani na rantsa da wanda yake ta kwaya ta fito ta yi tsuro da wanda ya halicci rai ba mu da wani abu sai al-Qur'ani sai fahimta da Allah yake ba mu wanda ya so sai kuma abin da ke cikin wannan fatar sai ce me a cikin wannan fatar yace fikakul asir wal aql walla yuqtal muslim bi kafir wa anna al madinata haramun ma baina labataiha abubuwa guda hudu ne wajibcin wato a kwato wanda yake ribatacce musulmi in kafirai sun kwace shi a kwato shi a wajensu kamar waɗanda yan yalwan shandam yan uwanmu da aka kwace su aka mai da su bayi wannan wajibi ne musulmi su kwato su wal aql da diya wa Allah yuktalul muslim bi kafir, kuma kada muslimi a kashe shi dan ya kashe kafiri, kafiri wanda yake abokin gaba ba kafirin amana ba. Wal madinatu haram, kuma cewa madina ita ma harami ce, mai alfarma ce kamar makka. Su ne kadai yace wanda ya rubuta a cikin wannan takadda, a cikin wannan ba takadda ba, fata wanda ya sanya ta a cikin kwarmin takobinsa. Haka Abdullahi ibn Abbas shi ma aka tambaye shi, kuma da wani abu da kuka koyi. To waɗansu suna kafa hujja da cewa Abu Huraira ya ce na ɗauki wato jakar ilimi guda biyu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗaya na bayyana ta da mutane, ɗaya kuwa da na bayyana ta da za a yanka ni, da na bayyana ɗaya da za a yanka ni. Saboda haka waɗansu suke nuna kan cewa akwai wani ilimi wanda yake ba kowa yake gaya ba, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya keɓe sahabbai ya ce kada su gaya ma waɗansu. Shi yasa ba ake faɗa ba, sai su ce wannan abinda ake gaya mutane shine shari'a, amma hakika wannan nake bantattu ne. To wannan kofar zindiƙanci ne. Duk wanda yake cewa akwai wani abu koyayye sai waɗansu ke bantattu aka nuna ma, to kaga kenan ana za a nuna maka kan cewar ai abinda ka sani na shari'a din nan na zahiri ai barin su zakai, dan har daga wannan ne har zai kai zuwa ga cewa duk sallan nan da kaga ana yi ga waɗanda ba su gane ba ne. In ka riga ka gane, ka san menene menene kofar zuwa wajen Allah, ka samu wannan kofar, ka shiga wannan kofar, shikenan ɗan ba duniya kenan. Taka ake sanya mutane suke zamewa, suke barin Allah, suke barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su bar koyarwa addini ta hanyar cewa akwai wani abu koyayye da waɗansu ne kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu. Abu Huraira ya faɗi wannan hadisin, amma ya bayyana kafin ya mutu. Shi yasa za ka ga sahabbai da dama za su ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya min hadisi da ba dan jin tsoron wata aya ta Alkur'ani ba, cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, da ban faɗe shi ba saboda kada mutane su ji su je su sakankance su tabbaci su ƙi yin ibada, saboda hadisi ne na falala. Sai ka ga in sun zo mutuwa, kafin su mutu sai su faɗe shi saboda kada su koye wani abu. Domin ka ajiye wani abu baka bayyana shi ga mutane ba sai lokacin da ya dace, wannan daban ne, daban yake. Da ka ce ba za ka gaya ma mutane ba sai waɗansu ke bantattu kawai za ka gaya ma. Shi kansa Abu Huraira ya fassara wannan hadisi da yake faɗa, abinda yake nufi da abinda bai fito ya haɗa shi ga mutane ba shine ahadithul fitan. Ahadithul fitan, hadisan abubuwa da za su zo na fitunu na ƙarshen zamani. Na wanda kuma ya faɗi ma a cikin ahadithul fitan ɗin waɗanne ne, shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na abinda zai faru ga al'ummarsa a hannun Banu Umayya, a hannun Banu Umayya. Shi yasa ya rinka addu'a Allah ya karɓi ransa kafin shekara ta 60 ta hijira ta kai, ya mutu a shekara ta 57, a wata riwaya a shekara ta 59. Domin a shekara ta 60 bayan hijira, shekarar da Yazid ibn Muawiya ya zamanto khalifa kenan. Kuma mun san abubuwan da ya faru na Banu Umayya, a lokacin cikin su ne aka samu Abu Huraira ya bayyana abinda Banu Umayya suka rinka yi ne na fitinar mutane, daga cikin su aka samu Hajjaj wanda ya kashe da yawa daga cikin ƴaƴan sahabbai da manya-manyan malaman tabi'ai, daga cikin su sune suka rinka jinkirta sallah har lokacin ta ya fita. Abubuwa na fitinu ga addini da suka yi, to idan da a lokacin ya rinka yaɗa waɗannan, kuma duk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zati waɗanda duk zasu, yace har da sunayen su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu, to da ya fito duk yana faɗa da abinda zai faru na fitina shine da an kashe shi, sai a ce ƙarya ma yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma daga baya duk ya faɗa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da duk abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi, bai rike wani abu ba, domin Allah shi yafi kowa sanin Allah, kamar yadda yake faɗa na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin sa. Da haka shi ne yafi kowa sanin menene umarnin Allah yake. Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas, Allah yana shine mai tsare ka daga mutane. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna kare shi, in dare yayi sai su je su gadi, wata ran kamar yadda Aisha ta ruwaito ya kasa bacci da daddare, sai ce ina ma za a samu wani mutum salihi daga cikin sahabbaina da zai zo ya gadi na sarkin jinsa Madina, saboda Yahudawa suna ta shirin hanyar da za su kashe shi. Saboda haka bai aminta da sharrin su ba, wanda ya nuna kan cewa mutum ya zamanto yana da hajizul amn, wato hajizul amn, yana da jin yanda zai tsare kansa. Haka ake so, amma mu sai a ce a mun dogara ga Allah,
annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan ya dauki matakai yace ina ma da za a samu wani mutum ya kare ni sai Allah ya turo Sa'ad ibn Abi Waqqas Aisha sai tace sai ta ji sautin makami ka san mutum yana tafiya kaje yana dukan kasa da takobi ko da barandami ga ba barandamin saran kafirai ba barandamin barna ba sai yace wane ne wannan sai yace Sa'ad ibn Malik ne nazo ne gadin kai rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bacci har aka ji karan numfashinsa ya sake to har sai da take tukuna da wannan ayat ta sauka yace masahabbai ku tafi Allah ya kare ismar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana wurare da dama wani mutum ya zo da irin wukan nan wanda ake farke ciki da ita a gaban ya boye ta a cikin sa yana so ya kade ta da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan abun a wani waje yake ba nan wajen ba da yafi sai san asirin sa ya tuni yace waye ga maka da waɗanda suka je suka yi shiri su biyu za su zo Madina su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi alƙawarin ba wanda za su gaya ma da suka zo ya kira su yace abinda kuke nufin ku yi ba za ku iya ba suka ce menene yace ga abinda kuke suka nan da nan suka yi kalmar shahada dan suka rantsa ba wanda yake nan layin da Annabi yayin da suka yi wannan alƙawarin da ba Yahudiyar da ta kawo masa naman akuya ta gasa ta amma ta cika ta da guba yana dauka yana ci ya furzar yace akuyar ta ga mun cewa an yi mata sambu amma dai daga cikin sahabbai da ya gaggawar ci ba nan take aka dauki gawar sa amma shi Allah ya tsare shi ba ta kashe shi ba da Zawraq bin Ibn al-Harith da yazo ya zara takubin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yamna uka minni wa zai tsare ka daga gare ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ko gizo ba wani fargaba ba wani rawar jiki da tsoro yace Allah ya sake fada man yamna uka wa zai tsare ka yace Allah har sau uku sai kawai takobin ya fado daga hannunsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai to kai man yamna uka minni kai wa zai tsare ni daga gare ka yace kun khairu akhir ka zamanto wato dan sanda na kware wanda ya kama furzuna amma ya zamanto mai kirki ka zamanto mai kirki sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan mu'jiza ce aya ce ya kira sahabbai ya ce a kira su yazo ya gaya musu ga abin da ya faru dan imanin sahabbai ya karu ba dan ya cika baki ba cewa shi ne wani abu ne a'a dan imani ya karu to abubuwa na ismar Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya masa Allah ya tsare shi daga mutane haka zalika Allah ya tsare shi daga shaytan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani dan adam face yana da shaytan wanda yake batar da shi suka ce hakka ya rasulullahi ya ce hanni sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa sai ya musulunta fala ya'muruni illa bi khair baya umar dara da komai sai da alkhair shi ba shi da shaytan shi ko shaytan iblis din dan lis da yazo ya fuska annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla a lokacin sallar khusuf yazo da wani garwashi da wuta saboda bakin ciki da yake yi da annabi sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya kawo khusufi ya shirya mutane za su bata dan Ibrahim ya mutu a ranar ya kimsa musu cewa wannan khusufin saboda mutuwar Ibrahim ne sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashe su suna sallah sun koma ga Allah da ya samu dama wanda zai jansu ya dauke su daga Allah dan bakin ciki ya dauko garwashin wuta zai kona Annabi sallallahu alaihi wasallam wane shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya makure shi yace sai da naji sanyin yawunsa akan hannuna yace da ba dan na tuna addu'ar dan uwana Annabi Ibrahim ba Annabi Sulaiman da yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani mulkin da ba wanda zai sami irinsa bayana to shi kuma shine Allah ya bashi mulki hatta na aljanu da na daure shaydan a jikin al'amudin masallaci yaran Madina sun zo suna wasa da shi yace sai tuna wannan addu'a sai na sake shi to duk wani ta daga cikin isma da Allah ya manzan Allah sallallahu wasallamu alaihi ma'sumi ne ba zai manta alqur'ani ba sanu qur'uka falatansa zamu karanta maka alqur'ani ba za ka manta ba da in ana karantawa saboda kokarinsa yana jibril na fada shi ma yana fada Allah yake la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi kada ka rinka motsa harshen ka dan kai gaggawa da shi inna alaina jam'ahu wa qur'an tattara shi a cikin kirjinka da karantar da kai wannan namu ne saboda haka sai idan mala'ika jibril yazo kawai sai ya saurare shi yaji yana gamawa kamar haka zai ganshi kamar yanzu ne ake gaya masa duk wani ta daga cikin isma da Allah ta'ala ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin Allah baya shiryar da mutane wanda suke kafirai masu inkarin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kokarin su aiwa wato masu kokarin su fice hasken sa ko su hala ko su kai hari su kashe shi ko su yi masa wani makirci to Allah ba zai shirye su Allah ba zai shirye su ba, kafirai Allah baya shiryar da su. Saboda haka shi yasa bai kamata mu rinka damuwa da irin kaidin da kafirai suke mana ba. In dai muna rike da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada mu damu da kafirai, Allah ba zai shiryar da su ba. Illar kanmu ne, mu ne yaya muke dangane da alakan mu da Allah, yaya muke dangane da alakan mu da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muna tsaye kyam akanta, to Allah ba zai shirye su ya dora su akan mu ba. Wannan alƙawarin Allah ne. Allah ya cika mana alƙawarinsa, Allah ya sanya mu a cikin salihan bayinsa, Allah ya sanya mu a cikin masu taimakon addininsa, Allah ya ƙarfafa wannan addini nasa a wannan ƙasa tamu, ya ba da ɗaukaka ga musulmi da musulunci a wannan ƙasa tamu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم